ta kammala kwanaki biyu na tattaunawar mai cike da cece-kuce. Blinken ya ce jami'an diplomasiyyar Amurka sun san cewa shiga tattaunawar akwai wurare da yawa da muke da sabani sosai game da ayyukan da China ta yi a Xinjiang. Batun yankin Hong Kong da Tibet da kuma Taiwan da kuma matakan da take dauka a sararin samaniya. Ya faɗa mani ma labarai a ƙarshen tattaunawar ta jiya Juma'a a birnin Anchorage da ke jihar Alaska cewa mun so mu nuna musu babbar damuwar da muke da su game da wasu ayyukan da China ta yi da kuma halayya da take nunawa, damuwa da ƙawayen da abokanmu ke da shi.
Yanzu kuma bari mu je ga rahotonmu na farko. A ka'ida Majalisar Dokokin Najeriya tana zama so uku ne a mako. Amma kwanaki kaɗan bayan dawowarta daga hutun ƙarshen shekara, sai majalisar ta rage yawan ranaku da za ta dinga gudanar da ayyukanta. Majalisar dattawa tana gudanar da zaman taro sau biyu a mako, kuma wasu lokuta sau ɗaya a mako. Ba da jimawa ba, majalisar wakilai ta takaita zamanta sau ɗaya a mako, saɓanin yadda aka saba na kwanaki uku a mako. Wakiliyar muryar Amurka a Majalisar Dokokin Najeriya, Madina Dauda, ta yi mana nazarin waɗannan kwanaki da aka rage da kuma me hakan yake nufi ga 'yan ƙasa.
A karan farko a tarihin Majalisar Dokokin Najeriya, an samu sabon salo na yawan kwanaki da majalisar za ta rika zama don yin dokoki da za su ƙara kawo ci gaba. A yanzu majalisar dattawa tana zama kwanaki biyu ne a cikin mako ɗaya, sannan majalisar wakilai kuma tana zama rana ɗaya tak a mako guda. Wani babban hanzari da suka kawo wajen ɗaukan wannan mataki ita ce barazanar da cutar coronavirus take yi a ƙasar, wanda yawan waɗanda suka riga suka kamu da cutar sun kai 161,539, sannan adadin waɗanda suka rasu sun kai 227,000. An sallami kimanin mutane 147,581 daga asibiti ya zuwa yanzu. Na tambayi sanata Abdullahi Adamu ko wannan dalilin yana da ƙarfin da zai sa a ɗauki wannan matakin. Ga amsar da ya bani,
an ƙayyade lokaci da suka wuce kaza za su iya zama tare a wuri guda, an kai kayyade wani abubuwa. To muka ga dole ne a yi wannan a rage, domin in ba rage ba mu ne gwamnati, to idan gwamnati ta yi doka ce ko mu dinnan babban abin wannan doka bai kamata mu ba, mun yi domin wadansu su gani majalisar ce ba yan tarayya sun yi haka, bare mu sun samu su yi har gobe ba duk ma'aikata ke zuwa ofis ba, kin san wannan amma muna zuwa bai bayyana mu yansu ba. Amma kada kuma garin yin haka mu je mu karye wasu dokoki har kuma bai zai shafe mu. An samu amince suka rasu a dalilin coronavirus, to sai ake sai amma
a majalisar wakilai kuma mai magana da yawunsu Benjamin Kalu ya ce sabon kunno kai da cutar corona ta yi dole ya sa suka dauki wannan mataki.
It has to do with the COVID, especially the second pandemic, and our desire to put all the protocols in place for the safety of 160 people who were gathering under a roof.
Sai dai kuma a dokance wannan mataki tamkar tauye mudu ne ga 'yan Najeriya, inji kwararre a fannin kundin tsarin mulki barista mai nasara Ibrahim Umar.
Idan aka la'akari da wannan to za a tauye mudun jama'a ƙasa, ba za a yi daidai ba a ce an rage waɗannan kwanaki din, domin ko a kwana 180 din ma idan aka yi la'akari da haka nawa daga cikin 'yan majalisar ma ke zama, to kan ga sun samu lasi kenan da yawansu duka bijire mu zama majalisar su daina zuwa sai idan akwai wani abu wanda yake mai masko wanda yake zai sanya dalilin da za su zo zauna majalisar. Saboda haka ku sake dubawa dai a tauna goran dattako a kalle ƙasa din, akwai matsaloli mirgina da ke fuskantar ƙasar nan, matsalolin tsaro suna nan suna damun ƙasar nan, wanda kuma harkar corona bai zama dalili da matsayin tsaro ya kare ba.
Babu shakka cutar ta COVID-19 ta yi mummunan tasiri ga ayyukan majalisar ƙasa, domin keɓaɓɓun mutane ne ake ba su izinin shiga harabar majalisar, yayin da ake hana 'yan jarida da ma'aikata waɗanda ba su sa takunkumin baki ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To masu saurare, kada dai ku manta kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga labaran duniya kashi na biyu.
Yayin da rikici ke kara kamari a yankin Tigray na Habasha, asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF na nananta buƙatar ci gaba da kai tallafi ga yaran da abin ya shafa a yayin da ake cikin wani mawuyacin hali. Watanni biyar da fara rikicin a bayyane yake game da kashe-kashe da cin zarafin mata da ƙananan yara a Tigray. Rahoton kisan akalla yara 20 a cocin Myanmar a watan Nuwamba da ya gabata zai ci gaba da addaba iyalai da al'ummomi. In ji babbar director UNICEF Harriet Poe a cikin wata sanarwa ta fitar jiya Juma'a. Asusun bayar da agajin gaggawa na yara na Majalisar Dinkin Duniya ya bada rahoton makarantu da cibiyoyin kiwon lafiya an kwashe su, an lalata su, kuma wasu kungiyoyi masu dauke da makamai sun mamaye su. Bugu da ƙari, an bada umarnin kai harhari da gangan a cibiyoyin kiwon lafiya tare da takaita ayyukan kiwon lafiya da ake so don taimakawa waɗanda ke cikin bukata. Daga ƙarshe, wata ƙungiyar da ke sa ido kan harkokin yaɗa labarai a duniya tana neman hukumomi a lardin Sydney da ke kudancin Pakistan da su hanzarta gudanar da bincike na sahihanci tare da kame waɗanda ke da alhakin kisan wani ɗan jarida a wannan makon. 'Yan sanda da shaidu sun ce Ajay Kumar Lawani, mai shekaru 31, yana zaune ne a wani shagon aski a garin Nasukur na lardin yammaci ranar Laraba lokacin da wasu mahara da ba a san ko su waye ba kan babura da wata mota da fasinjoji hudu suka buɗe masa wuta. Lawani wakilin nemo labaran cikin gida ne a jaridar harshen Urdu mai zaman kanta. Ya ji rauni da yawa na harbi kuma ya mutu a wani asibiti da yammacin ranar Alhamis. Jiya Juma'a, 'yan sandan Sukur sun sanar da kafa wata tawaga da za ta gudanar da bincike kan kisan, amma ba a samu wani ci gaba ba.
Masu sauraro, labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma bari mu je ga sauran rahotanni. A makon da ya gabata, idan ba ku manta ba, mun shaida muku cewar jam'iyyun adawa a jamhuriyar Nijar sun shirya gudanar da wata zanga-zanga a yau. Sai gashi a yau ɗin, hukumomi a ƙasar sun haramta gudanar da wata zanga-zanga a birnin Yamai don neman mahukuntan ƙasar su saki mutane da suke kulle da su a gidan yari. Tun washe garin zanga-zangar watsi da sakamakon zaɓe na 21 ga watan Fabrairu. Wakilin muryar Amurka a birnin Yamai, Sule Mummuni Barma, ya yi komuna da ƙarin bayanin halin da ake ciki a ƙasar.
A wata takardar da ya saka wa hannu, muƙaddashin magajin garin Yamai Muktar Mahmudu ya bayyana dokar ta ɓacin da gwamnatin Nijar ta kafa tun a washe garin ɓullar annobar corona a bara a matsayin hujjar da ta sa ofishinsa hana magoya bayan jam'iyyun adawa izinin gudanar da jerin gwanon da suka tsara a yau da nufin nuna ɓacin rai a game da matakin kulle wasu shugabanninsu a kurkuku. Take yanke 'yan hamayyar suka nufi kotu akan wannan mataki, sai dai kuma alkali ya sanar da su cewa mutanen da suka saka hannu akan takardar tsara wannan jerin gwano ba su da hurumi, saboda haka ya umarce su su janye wannan kuduri. Da yake bayyana matsayinsa, ɗan takarar jam'iyyar 'RDR Canji ta 'yan adawa Muhammad Usman ya ce matakin hana wannan zanga-zanga babban targaɗe ne ga demokradiyyar Nijar. Yana mai cewa ba zai lamunci hakan ba, dalili kenan ya kuduri aniyar ɗaukar kara.
Cette décision ni plus ni moins qu'une négation du droit. Un appel sera interjeté dès demain contre cette interdiction.
Duk da tsauraran matakan tsaron da aka waye gari cikinsu a yau a birnin Yamai, wasu matasa sun taru a dandalin Plastumo da zumar gudanar da wannan zanga-zanga. To amma jami'an tsaro suka tarwatsa su ta hanyar amfani da barkonon tsohuwa. Kome mazauna birnin Yamai ke cewa akan wannan takaddama mai nasaba da zaben da ya gabata.
Idan hukuma ta hana kuma an ka dauki kara an ka kai a gaban kotu, alkali ya dibi sahihancin kara ya ce babu gaskiya a ciki, to gaskiya abu ne mai kyau a ce an bi doka. Amma wanda yake tinkawo da cewa shi dan demokradiya na kuma yana so ya mulkin demokradiya, a ce ya kai kara kotu ta kada shi, a ce kuma ya fito ya yi zanga-zanga, to hakikanin gaskiya kamar ya yi amai ya lashe. Wannan abun mataki da niga ya adawa sun yi na cewa ba za su fito ba, kamar yadda Niji daga shugabansu Mama Usman wanda ake kokowar saboda shi, abu ne mai kyau ya kara girmama mulkin demokradiyya a nan jamhuriyar Nijar.
Ita shugaba ya magana, kai baka ta kai magana. Shi shugaban Mama Usman Dikaso ya ce to mun dauki matakin da dokar shari'a ta ce na ba a yi saboda dalilai kaza, amma sai ga wasu su zo saboda kunni su a jaji su ku na gune. Kenan sun nuna cewa su shugaba da su wasu girmama su ba.
Ba gaugawa ya kamata mutane su sai yanke hukunci cewa abin an kyauta ko rashin kyauta, wacce dubawa za a yi menene hana, menene yasa hukuma ta hana, shine wannan magana. Ni naga abinda shi hukumar jihar Yamai ta bada cewa wannan shine dalilin hanawa, in dai wannan ne to lalle doka ta yi ya kamata a hana shi, saboda kar a samu su bata gari su yi amfani da wannan dama da aka bayan adawa su shigo cikin su su goga musu kashin kaji.
Har zuwa lokacin aiko da wannan rahoto, jama'ar Yamai na gudanar da harkoki cikin kwanciyar hankali, amma kuma alamu na nunin al'amura na tafiyar hawainiya saboda yanayin zaman ɗarɗarɗin da ake ciki a bisa la'akari da barnar dukiyoyin da aka yi fama da ita a kwanakin baya, lokacin da matasa suka tayar da tarzomar da aka yi fama da ita a tsawon kwanaki akalla uku. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A jihar Borno kuwa, gwamnatin jihar ce ta ce a shirye take ta kauda talauci ga 'yan jihar marasa galihu a cikin wani shiri da ta billo da shi. Duk kuwa da cewar wasu 'yan jihar na ganin cewar kaɗan ne za su ci gajiyar wannan shirin. Ga Haruna Dauda Biyu dauke da ƙarin bayani.
Gwamnatin jihar Borno ta ce ta bullo da wani shiri don taimakawa da kasassu da kuma 'yan bangar siyasa don haramta matsalar barace-barace da kuma bangar siyasa a fadin jihar baki daya. Kwamishinan ma'aikatar wasannin da walwalan matasa na jihar, Comrade Sa'in Abuba, ne dai ya bayyana wa manema labarai hakan a garin Maiduguri. Ya ce zakan gwamnati ta kan baiwa duk wani kasashe naira 15,000 duk wata, kuma sun ɗebi kusan watanni shida kenan akan baiwa waɗannan mutane irin waɗannan kuɗaɗe, kuma ana biyan su ne kai tsaye cikin bankunansu. Ya ce akwai gurabu 511 da za ka ke karɓan waɗannan kuɗaɗe, da kurame 159, da kutare 259, da makafai 1039, wanda ya ce amma adadin su ya zarta haka don yanzu hakan sun kai ma 3,000. Kwamishinan ya dai ci gaba da bayani game da matsalolin da suke fuskanta musamman ma wajen ɓangaren makafi.
Abin da ya ba mu problem dama shi ne wajen makafi, su kuma muna ba su kowane wata cash a hannu, makafin sun yawa. Ba zai yi mu duk gwamnatin ya biya duk makafi ko da koina da koina ba, tunda yana biya 1,700, amma mutane da yawa ba sani ba muna biyan kuɗin nan da rent through account ne.
Abdulrahman Muhammad dai ɗaya daga cikin guragu ne da kuma yake tafiya da keken guragu, wallatar da na sana'ar sai da kaci, wanda ya ce mini gwamnati na kokari, sai dai ya kamata ya tuna da ire-iren su musamman ma su suka kama sana'o'i.
Gwamnati mai kokari ne sosai, kuma mutum ne wanda dama yana da niyya ya taimaka wa kowa. Example kamar mu na kasassun nan ma yana iya kokarin sa tun kafin ya hau kan gwamnati ma ina sayar da kati da sauransu, ya sani akan cewa ina sana'ar kati din. To bukatan da nake da ina neman taimako ne, ina so bayanan da nake nan Allah ya sa ya ji da kunnen basira a taimaka min da abin da zan yi kokarin rike kaina. Gwamnati dai kan ya sa a yi rajistan guragu gaba daya na Maiduguri game da zai iya taimaka musu da 15,500, amma yanzu haka abin da yake tafiya a cikin kashi uku, kashi ɗaya ne koyi suke samu, ya zama to kaman kashi biyu din ba sa samu. To wanda ba sa samu ni ma ina daga ciki.
Sai dai kwamishinan ma'aikatar wasannin Comrade Sa'in Abuba ya ce gwamnatin ba ta ɗaukar nauyi dukkan dinna kasassu a jihar ba,
kuma ba zai yi gwamnati ya biya all these 3,000 or 4,000 mutane ba. So wanda bai samu zai ta suruwar sai Allah kawai.
To wai mai kungiyar kasassu ke cewa ne game da wannan tallafi da ake musu na naira 15,500 ga dai shugaban kungiyar Alhaji Ahmadu Umar.
Alhamdulillah, mun gode a gwamna, kuma akwai guragu, akwai makafi, akwai kutare, akwai kurame, duk a cikin mu kashi 30, kashi 10 ko 15 suna samu. Alhamdulillah, wani lokaci zai zo sauran maza su samu.
Sai dai kwamishinan ma'aikatar wasanni Comrade Sa'in Abuba ya karara cewa su ma 'yan bangar siyasa da ake kira ECOWAS yanzu hakan gwamnatin na tallafa musu, na ganin cewa ta haramta wannan bangar siyasa a jihar.
Yaran da yanzu ba ma so mu kira su ECOWAS, da yaran da suka gagari gari 'yan bangar siyasa wanda gwamnati ya kashe su na ECOWAS, su daman 2,877 ko adadin su kenan. Da muna ba da 30,000 da farko zuwa mu, mun yi wata shida sai UNDP ta ce aikin yana da kyau, ita ta biya wata uku, sai UNDP kuma ta sauta dakatar. Sai gwamnati kuma yau wata hudu ne ya ce a tunda state ba kudi mu ba su 15,500 kafin za a samu wani abu zai. Shine yanzu account nasu da sunayensu duka bank su kadai a wajen su, abinda muna karba muna ba su shine 43,155
kowane
wata.
Kwamishinan ya ce za a dai ba da wannan 15,500 ne har dai na shekara guda, wanda daga nan za su dauki wani matakin na gaba. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To Ubangiji Allah ya sa mu dace baki daya, amin. Har yanzu dai masu saurare, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya.
Jama'a barkamu.
mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na Adawo Lafiya. Baba Yakubu Bankeri ne daga nan Washington DC yake sallama da ku a ne da wannan lokacin. Da alaman matakai da hukumomi da masu ruwa da zaki akan